بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عما بعد، muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala, mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini. Yau muna 16 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bi shekara 1445 a gida miladiya. Yau muna 28 ga watan 1 shekara ta 2024. Mun dawo din ci gaba da karatu wannan littafi Mufsidatul Qulub na wannan babban malami Sheikh Saleh Al-Munajjid. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara masa imani, ya kara masa lafiya da hakuri akan jarabawa. Idan ƴan uwa suna biye, mun kammala bayani akan Al-Hawa Al-Mahmud wal hawa al mazmum, gaban da malin ke bayani akan cewa sarrai akwai abin yabo, akwai kuma sarrai abin zargi, wanda mun ji cewa duk wanda sarran sai ya dace da abin da Allah ke so, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake so, to wannan sarran ya zama abin yabo. Amma duk wanda san ransa da san zuciyarsa ya ci kauro da abin da Allah ko manzansa ke so, ko kuma abin da nagartaccen hankali ya tabbatar, ya tauye haƙƙin wani ko ya shiga cikin mutuncin wani, to wannan sarrai ya zama abin zargi. Har mala ya kawo mana faɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce, babban abin da nake muku tsoro shine shahwatul ghai, shahwatul ghai, wato bin sha'awoyin zuciya waɗanda suke ɓatarwa. Malai ya kawo mana wani hadisi, kuma duk da kasancen hadisin malamai sun ta kai komo a kansa, amma dai malam ya kawo shi a nan cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, ɗaya daga cikinku bai yi imani na gaskiya ba har sai ya zama san zuciyarsa ya dace da abin da na zo da shi. Yayin da san zuciya ya dace da abin da manzon Allah ya zo da shi, to wannan imani ne. Yayin da san zuciya ya karkace ma abin da manzon Allah ya zo da shi, a wannan lokaci kuma abin zargi ne. To gaban da za mu tashi a kai kuma ita ce gaba ta ƙarshe a cikin bayani akan al'amarin san zuciya, ita ce inda malam yake cewa al-khatima, wato ainihin ƙarshen bayani gabaki ɗaya. Kaga an ɗauko bayanai tun daga farkon bayani akan san zuciya, an tattauna akan mas'aloli masu yawa. Kaga tun daga farko, idan ba mu manta ba, malam ya kawo tun daga farkon littafin ya yi wata shimfiɗa akan san zuciya. Daga nan ya zo ya ta'arifi me ake nufi da san zuciya, ya kawo nassosa na Qur'ani da Sunna wanda suke hani akan bin san zuciya. Sannan ya zo ya bayani akan yaushe ne za a yi ma mutum ƙuƙuba idan ya bi san zuciyarsa, sannan dalilan da ke kawo san zuciya, don malam ya tattauna akan su, wanda ya kawo dalilai kusan guda 7. Sannan malam ya magana akan irin cutar wanda bin san zuciya ke yi, yake ma addini, yake ma rayuwar ɗan adam, wanda shi kuma ya kawo abubuwa kusan guda 14 ko 15 ma, waɗanda yake duka waɗannan matsaloli ne da dameji wanda bin san zuciya ke kawo mutum a addini ko a rayuwa. Sai kuma malam ya buɗe wani babi wanda yake magana akan fa'idojin saɓa ma bin san zuciya, wanda shi kuma ya kawo fa'idoji kusan guda 6. Sannan ya magana akan maganin bin son zuciya, wanda aka jarabce shi da son zuciya, to ya kamata ya nemo maganin ta. Malai ya kawo mana magunguna kaman guda uku, wanda a karkashi ya kawo mana zancen al-Imam Ibn Qayyim, wanda yake batu akan cewa wanda ke neman ya magance ma kansa san zuciya, to ga waɗansu abubuwa guda tara, idan ya kiyaye su Allah zai taimake shi. To daga nan ne sai malam ya kawo cewa to san zuciya iri biyu ne. Akwai san zuciyan da za a ce madalla da shi, shine idan ya dace da abin da Allah da manzo ke so. Akwai kuma san zuciyan da za a yi Allah wade da shi, idan ya ci karo da abin da Allah da manzo ke so, ko ya saba ma nagartaccen hankali, ko da ko nasi karara bai zo akan sa ba. To shine malam duk bayan ya gama tattauna waɗannan mas'aloli sai ya ce al-khatima. To za a ci kashe magana ga baki ɗaya, yanzu za a karkare ta, daga nan kuma sai a shiga wani babin na daban. Ali ce inna mujahadatal hawa amrun mut'im, yace ka sani saba ma bin san zuciya al'amari ne fa min matsanancin wahala, yana gajiyar da mutane fa. Al'amari ne mai matsanancin wahala, yana gajiyar da mutane. Ba kowane rago ke iya afka ma san zuciya sannan ya iya magance ma kanshi din san zuciyar nan ba. Al'amari ne mai wahala, al'amari ne mai gajiyarwa, sai wanda ya jajirce ya yi da gaske. Duk dai abubuwan da ya kamata mu tattauna, mun tattauna shi a baya. Yayin da zuciyanka ta karkata tana son wani abu, ka san irin yadda zuciyarka take. Magance wannan cutan ba fa ƙaramin aiki ba ne. Ko kuma yayin da zuciyanka ta yi matsaya cewa ba na son abu kaza, ko abu kaza ba zai yiwu ba, to yanzu a sa ka abin nan ya yiwu, kuma ka yi shi cikin kwanciyar rai, ko kuma ka ba da goyon baya a yi. Kowa ya san al'amari ne fa ba mai sauƙi ba, al'amari ne mai wahala. Wa shaqqun 'ala an-nafs wa 'ala al-jasad, saba ma bin san zuciya da yaƙar san zuciya cikin abin da take so mummuna, al'amari ne fi mai wahala a kan rai, mai wahala a kan gangan jiki. Yayin da ka kwaɗayci wani abu kuma Allah baya so, to yadda za a yi fa a dawo da kai akan cewa ka cire wannan kwaɗayin, to ba ƙaramin al'amari ba ne ba. Ka kwaɗayci neman suna, kana son kai suna, ko kana son ka samu kuɗi, ko kana son wata mata, ko kana son wani abu daga cikin ƙyale-ƙyalen duniya, ko mulki, sai a zo sai a jawo hankalinka a ce ka yi haƙuri ka bar wannan abin. Kowa san wannan abin ba cikin sauƙi ba ne. Ka samu ɗan siyasa ya riga ya gama yin matsaya cewa shi zai tsaya takara 2027, sai ka zo ka ce wane kai haƙuri ka ba ma abokinka wani, ɗan jam'iyya kaza ya fi ka cancanta, ya fi ka kaza, ya fi ka kaza, ya fi ka kaza. To daga lokacin nan kun ƙulla gaba mai ɗorewa da wannan ɗan siyasa. Me dalili? Kawai ka zo ka ce yi haƙuri ka bar ma wani, saboda ya fi ka dacewa, saboda mutane sun tsaya sun yi nazari sun kalla da kyau sun fahimci cewa ya fi ka cancanta a babin mulki. Kana jin akwai wanda zai saurare ka kan wannan? Faɗa zai yi da kai, faɗa zai yi da kai. Wannan na bada misali da 'yan siyasa ne, amma ko kai karan kanka a gidanku ka auna, da kai da yayanka wani abu ya faru, a zo a ce to kai yaro ne kai haƙuri ka girmama babba. Wani yana iya cewa maka ni ban kunyan uban kowa, abin da ya niyya sai ya yi. To irin waɗannan matsalolin ga su nan dai mun tattauna akan su da yawa. Shine tun yanzu maliki ya gaya maka cewa saba ma bin san zuciya wani al'amari ne fa wanda yake yana da matsanancin wahala. Menene san zuciya? Karkatar rai zuwa ga abin da ta sha'awanta, ai shine san zuciya. Kamar yadda muka yi magana, idan ya zama saban Allah to ya zama san zuciya mummuna. To yayin da ka sha'awanci cimma wani mutunci ko zagin wani ko ɗaukan fansa akan wani, sai a zo a ce maka kai haƙuri ka bari, saboda barin shi ne maslaha, maslahan na al'umma ko na addini. To samun wanda zai iya haƙuri akan wannan yana da wahala. shine har mukan ta bada misali kawai wani yazo yayi maka nasiha wannan ina magana kamar yanda malam zai kawo anan gaba alhamdulillah na shayin wannan bayanin cewa ko liman kake sai fa kai ki zuciyanka sannan zaka iya saba ma bin san zuciya wani na iya zuwa kawai ya liman gyara limamin nan sai ji bai kaunin shi me yasa saboda ya mishi gyara wani zai iya zuwa ce liman ina da wata shawara ko ladan ina da shawara ladan nan yana iya jin cewa bai kaunin wani me yasa saboda ya taba kawo shawaran da yake baya goyon bayan shi wannan ina gaya maka a masallaci yana iya faruwa to me kake tsammani a office na gwamnati me kake tsammani a harkan takarar siyasa me kake tsammani a harkan zamantakewa me kake tsammani a wurin neman kuɗi me kake tsammani a wurin neman aure shi yasa malai gaya maka abin nan mai wahala ne shi yasa sai ka rika rayuwa a farke duk abin da zaka kaunata ko zaka kyamata to tabbaci hakika ka daura shi akan wani ma'auni idan abin nan ma'aunin nan naka ya nuna maka abu kaza abin kyama ne to ka kyamace shi to kenan gobe idan da a zo maka da wannan ma'aunin a nuna maka abu kaza ba abin kyama bane zaka kaunace shi kenan haka ne in ka ji kana kaunan shi to shi ma fa ya kasance bayan ka dora shi akan ma'auni yanzu inda za a zo maka da wani ma'aunin a nuna maka cewa to wane fa ko abu kaza fa ba abin kauna bane zaka kyamace shi shine kaje sayyidina Umar yana gaya maka cewa akwai wani sahabi kafin ya musulunta sayyidina Umar ya ce wallahi alabi yafi ka daraja a wurina inda nake kaunan alabi yafi inda nake kaunan ka ya ce amma yanzu kana musulunta sai na ji cewa yadda nake son ka kamar yadda nake son kaina nan take ne aka canza niyya to saboda ya gina soyayyen da kiyayen akan wani ma'auni ma'aunin yana canzawa sai soyayyen da kiyayen sai ta canza amma ni ko kai zai wahalar gaske a cewa soyayyen mu da kiyayen mu akan wani ma'auni ma'aunin kawai idan mutun ya baka shikenan in yana baka to na Allah ne kawai shikenan za ka kaunace shi in baya baka ko min imanin shi ba za a yi da shi ba za ka kaunace shi to kaga wannan ba ma'auni ne ni kirki ba shi yasa sai kai ta godo da wani akan ya gane wani abu ya kansa ganewa saboda ba shi da wani ma'auni mun yi aikin hajji da wa'ansu bayin Allah muka zauna da su a ɗaki ɗaya ɗaya daga ciki wani ɗansa ya sa ba shi kujerar aikin hajji ya tafi aikin hajji ɗayan kuma sai ya ɗauko ba zagin wannan ɗansa ya san yake yi ba kawai sai ya ɗauko wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza yana ƙirƙicewa da dariya wannan ya miƙe a ɗakin a kusa da ɗakin Ka'aba a Makka ya ce wallahi in ka ƙara faɗan sunan wane kai dariya sai ne maka duka muna subhanallahi a Makka ya ce af wallahi ya ƙara faɗin sunan wane kawai ya dariya wallahi sai ya kusa karere ya sha ɗakin nan kuma aikin hajji suka ji kaga wannan ma'aunin shi akwai mummunan kuskure a cikin ma'aunin da ya auna soyayya da kiyayya yana kusa da ɗakin Allah a kowane mai girma ne a kusa da ɗakin Allah koma bayan Allah da manzansa ko da an zagi gwaninka in dai ba an ci zarafin addinin musulunci ba ne to duk wanda ya wannan sai ya samu alfarman ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin magabata akwai wanda idan yana so ya yi matarsa faɗa yana zaune ne a cikin haramin Makka cikin hudud na haram ai haram ɗin iyakoka ne ba wai ga baki ɗaya Makka ne wai take harami ba take da wannan alfarman da Makka take da shi akwai waɗansu boundary ne haka iyakoka ne daga guri kaza zuwa guri kaza zuwa guri kaza zuwa guri kaza su ne haramin wanda Allah ya ce wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim duk wanda ya nafashe mummunan abu a cikin haramin Makka Allah ce wallahi sai mun dandana mai kuda sai mun dandana mishi asara nufata kawai ba aikatawa ba mutum ya nufin kawai bari in sata Allah ya kyauta ko ga wata mata can tana da wafi bari in je kusa da ita in jingina da ita kaga nufi ne bai aikata ba in a garin ku ne ba za a baka zunubi akan wannan ba amma a Makka mutum ya nufin yin banna kadai Allah yi alƙawarin sai ya dandana mai azaba ne rabbi to wannan daga cikin magabata yana fa da mata ne zai mata nasiha akan tsoron Allah ko akan wani kuskure nata, amma yana gudun kada a samu sa'insa, ya fadi ta fadi, ya fadi ta fadi, yana ganin ya keta alfarman dakin Allah. Da haka in zai mata fada sai ya dauke ta daga cikin garin Makka, yana da wani masauki a wurin Arafa. Arafa bai daga cikin harami, yana da wani masauki, yana da wani gida a can gurin kusa da filin Arafa. To nan zai je aje ta, idan ya aje ta sannan ya fara mata fada kewance, baki kyauta ba, kin yi kaza, kin yi kaza, kin yi kaza. A lokacin ne in ta ce wallahi ban yi ba, ya ce kin yi. Wannan sa'in sa din yana ganin a kusa da dakin Allah baya halasta. Shine fa wa unfarar fihi innal hajj fala rafas wala fusuq wala jidala, ba a jayayya, ba a jayayya a cikin harabin Allah. To wai saboda kare jayayya da matarsa sai ya dauki matan daga Makka sai fita da ita daga cikin hududul haram. To amma ga wani ya ji akan wani gwanin shi wanda ba Allah da manzo ya hada su da shi ba, zina ganin zai tashi ya bigi wani a kusa da dakin Ka'aba, bai ganin alfarman dakin Ka'aba, bai ganin alfarman addinin musulunci, bai ganin yanzu fa wannan bakon Allah ne, ya kashe dukiya ya zo aikin haji ko ya je umara, kai kuma ka miƙe ka bige shi, ya kake jin za ku kwashe da Allah? To kaga soyayyen da kiyayen ba ta da wani ma'auni, in ma da ma'aunin to karkataccen ma'auni. To haka ne, haka nake nufin duk ma'auna mu ɗauki duk wata soyayya ko duk wata kiyayya mu ɗora ta akan ma'auni. Wane ya kangare ma Allah, ya saba ma Allah, yana cutar da al'umma, sai ka kyamace shi, ko da ko gidanku yake, ko da ɗin gidanku ne, ko da wanka ne, ko da shi ke biyan maka school fees, amma kuma shi yake ba da kwaya ga 'yan kwaya suna sha. To yanzu wannan kaga ɗazu aka yi mana wata lecture baya ga abin da muka sani a shar'ance na matsalan shan kwaya. 'Yan wannan hukumar NDLEA nan majalisar mu na jiha ya ɗauki nauyi, suka zo aka tara malamai suke ƙara mana bayani akan al'amarin shaye-shaye da irin haɗarinsa, har ya kawo wata magana, yake cewa da a ce a anguwanku an samu mai sai da kwaya, to gara a samu kasurgumin ɗan fashi wanda ke da bindiga yana fita ya je ya fashi, gara a samu kidnapper a anguwanku. Yadda kun ji maganar ta girma, da a ce akwai mai sai da kwaya a anguwan, to gara a samu kidnapper a anguwan, yana da AK-47 ɗinsa, yana fita ya je kidnapping ɗinsa ya dawo gida. Ya ce wannan ya fi sauƙi fiye da mai sai da kwaya. Da sai abin ya ɗaure mana kai, sai ya ce kaga idan aka samu mai sai da kwaya, to duk wata ɓanna da ka sani a duniya tana zuwa ta sanadiyyar shan kwayan nan. Ya ce mai sai da kwaya idan ya saida ma mutane da kwayan nan, to shan kwayan nan tana hana sallah, har ya kakkawo ɗansu waɗanda yake sun ma daina maganar sallah saboda shan kwaya da suke yi. Ya ce wannan mai fashi da makamin da kake gani, ɗan kwayan nan zai fashi da makamin, in aka saida mishi da kwaya zai fashi da makami, zai kisan kai, zai rabuwan aure, zai kaza, zai ka, yi ta kawo matsaloli. Ya dace da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan giya ita ce ummul kaba'ir, duk wani sharri da ka sani wata fitina, to giya ita ce uwarsa. Kidnappers ba sa kidnapping sai sun sha kwaya, 'yan fashi ba sa fashi sai sun sha kwaya, da dai sauran matsalolin da kwaya take haifarwa. Sai ya ce amma ka lura ɗan fashi zai wahalar da suke muku fashi a anguwa, sai dai ya fita a waje ya je ya fashin sai ya dawo. Shi ko mai shan kwaya fa gidan kowa sai ya ba ku rabo, da gidan liman, da gidan ladan, da gidan na'ibi, da gidan hakimi, da gidan sarki, in akwai mai sai da kwaya sai ya isar da sakon shi kowane gida. Da haka kenan idan aka sami sai da kwaya ɗaya, makaranta ce mai cin gashin kanta, yana yayi miyagun mahaɗa, wato mutane ne masu haɗari a cikin al'umma. to sai aka yi rashin dace dan gidan ku nake sai da kwayan nan amma yana taimaka muku yana ba ku kudi yana ba ku kaza yana ba ku kaza yana ba ku kaza sai kaga babu yadda za a yi a gamsar da ku cewa wani mutumin banza ne ya kamata a kama shi aje a dauki mataki akan sa me dalili shike biyan man school fees shike dinka mana kayan sallah shike mana kaza ya taimake ku ta gefe guda a gefe guda kuma ya kashe ku sau 100 tukuna kafin ya taimake ku sau 1 so kage yana da kyau mu fahimci irin waɗannan matsaloli to idan ka gina soyayyanka da kiyayyanka akan wani ma'auni ne to anan ne za a iya samun ka iya gyara wancan matsalan ka kalli wannan matsalan da idan da ya dace da ina son wani amma yanzu na ga ya ji dauko gurbatacciyar aqida wanda yabo yana batun cewa yanzu Iran mutanen kirki ne na Iran nagartattu ne Iran suna girmama malamai Saudiya ba su san darajar malamai ba Saudiya suna holewa ana kwallo ana kaza ya tsarkake Iran ya zagi kasan Saudiya a daidai lokacin da yake kurakuran da ake kasan Saudiya mu dauke su kurakurai sosai ana kwallo ana wurawa ana waye amma duk cikan waɗannan kurakuran ba su shafi aqida ba ba mas'alan aqida bace mas'ala ce ta mu'amala kuma idan Allah ya ga dama yana iya gafarta su ko baka tuba ba wa yaghfir ma duna zalika liman yasha a ganin daman Allah ne la shakka zunubaini manya manya laifuffa kai amma zaka hada su da gurbatattun aqidu wanda duk ya mutu da gurbataccen aqida dan wuta ne shi kuma wannan laifi laifi ne amma laifin bai dauke daya cikin 100 na matsalan gurbataccen aqida ba kuma yanzu a Saudiya in an yi rawa kowa a cikin mu nan ya san cewa waɗansu tsararun shugabanni ne gurbatattun amma da dama daga cikin malamai da daliban ilimi sun kyamaci abin nan waɗansu sun fito sun magana an kulle wani shekara 35 a gidan yayi don Allah kai yanzu in aka ce in kai magana akan abu kaza za a kulle ka shekara 5 a gidan yayi don Allah zaka fito kai magana nan a sarari kuma hikima ce yanzu malaman su yi ta magana a ta kulle su a gidan yayi mu rasa malaman da za su gaya mana gaskiya mu ma kenan wanda ba mu taka karamin kariya ba abin da ake yana mana zafi me kake tsammani su masu imani masana Allah kana jin suna murna ne da abin da ake yi in sararu ne ke yi ka hada da kasan Iran wanda yake tun daga farkon ta har karshen ta akan gurbataccen aqida ta yin akan kafir ta sahabbai akan zagin Allah akan shirka da bautan kabarbara shekaru kamun 30 da suka wuce aka zo mana da kasar din da gazazzaki ya je yana sujada a kabarin Khomeini sujada a kabarin Khomeini wannan ba kafirci bane ba shirka bace da Allah duk wanda ya wannan ya zama kafiri da shi da Fir'auna da Abu Jahal duk sun zama abu daya ka hada da wanda yake rawa wai yake kaza yake kaza irin waɗannan kurakuran akwai daular da ta taɓa kubuta daga irin waɗannan kurakuran a'a su ma Iran din ba sa rawa su ne masu ke rawa ga zunami lasisi auren mutu'a kowanne daga cikin mu nan yana kyaman zina amma a cikin addinin Shi'a zina din nan in kai shi zaka samu lada ne to don Allah sai wani mutum ya zo ya ce wai saboda kawai an girmama shi a kasan Iran saboda kawai an girmama shi wai ba sai mishi ma stamp a passport din shi ba saboda girmamawa an ba shi kuɗin jirgi ya je ya dawo to da ka Iran na Allah ne Iran mutanen kirki ne ku ɗan arewa ku ne ba ku gane muhimmancin Iran ba ɗan kudu ne ga yanin iyamare suna zuwa Iran suna siyo man fetur man menene wannan diesel ne ko menene ga yanin dai to don Allah irin wannan duk iya yadda kake jin da kana son shi sai ka gane ya kawo maka wata gurbataccen aqida da zai maka wasa da imani ya maida kai sahun ashirarai mushrikai kafirai murtaddai ta yaya zaka sake dasa da irin wannan mutum sai dai in da ma can soyayyanka da kiyayyanka ba akan ma'auni kake yi ba kawai kana yi ne kawai akan san ranka kawai ni dai wane yi mun ko yayi daidai ko bai daidai ba yi mun irin yadda zaka ji wadansu suna fadin cewa su wallahi zagzaki in wutan jahannama zai shiga Allah shigar da su tare kaga wannan alamar hauka ne ai wadansu su ce su in ya in dan wutan jahannama ne wallahi sun yi da su ga tare to kaga irin wannan ba alamar hankali bane ba alamar hankali bane to shine nan malin ke ga ya maka cewa to saba ma bin san zuciya fa abu ne fa ne wahalar da shi walakin natijatuhu jamilatun sai dai saba ma san zuciyan kuma natijanta ne kyan gaske ne ai mun tattauna akai a baya fa'idojin saba ma san zuciya wa samaratuhu ladhifatun kuma kayan marmarin da take haifarwa a duniya da lahira kayan marmari ne masu dadi duk wanda ya saba ma san zuciyansa to yakan dace da kaunan Allah da kiyayewan Allah ana iya zuwa ka saba ma bin san zuciyanka ai maka kazafi ana iya yi amma in dai Allah ya san ka saba ma san zuciyanka to kariyan Allah tana nan tare da kai Allah yana nan yana kishinka dubi annabi Yusuf annabi Yusuf ya saba ma san zuciyansa amma aka sa mishi magana aka kulla mishi kullalliya daga ƙarshe wannan kullalliyar da aka yi mishi ba darajar ɗaukaka ta zama mishi ba darajar ta zama mishi da ɗaukaka aka zo aka ce to ka fito ya ce a'a irji ila rabbik fas'alhu ma bal niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim aka kira su ma khatabukunna idh ra'awtunna yusufa an nafsi qulna hasha lillah ma alimna alayhi daga nan baiwan Allah ta fito al'ana hasasala ana rawatu an nafsi wa innahu kaza kaza sai zuwa karshen kissa sai ga shi wannan ya bashi daraja da kurjini da kima da mutunci har sai da aka bashi babban minista a kasa kuma ga shi yanzu muna karantawa muna san barka muna addu'a ta alkhairi ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam to a gurin Allah kuma ga kyakkyawan ambato ga aljannan Allah ga daraja a gidan lahira ka saba mu bin san zuciya Allah ya kaunace ka ka samu kyakkyawan ambato sannan mutane su kaunace ka su kuma ma baka kariya a lokacin da baka sani ba shine ke cewa la yatakhalla anha illa ashabul himam adda'ifa as-saqima babu wanda ke wofinta ya sanci daga saba mu bin san zuciya sai mutanen da yake marasa himma ko kuma himman su tana da rauni ashabul himam adda'ifa kenan masu himma amma rauni himman suna da rauni kwarai da gaske as-saqima himman suna da cuta a tare da ita shine idan ya gama auna ya ga kai yanzu fa in na fa yi wannan rashin gaskiya zan samu fa 10,000, 20,000, 30,000 wallahi in fa ne wannan rashin gaskiya za a bani kaza za a bani matsayi iri kaza sai ga kai in daure kawai in fada ma rashin gaskiyan nan koda ko za ta cutar da ni يقول أبو العيد أتاهية أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى يتي مفي ثنني مفي جرمان جهاد شيني كيا كسن زوشيانك شيني جهاد عند باب وني جهاد سمدش أه شكي من نوائي تأفت وائي يأي لكافري سيدا يكي عند مقيد إنشياء أقلنا مقيد نزاري مكو إرن يأتي شريعا نند كدون سكي مهمي mumini ba yaki da yaki ku fito a fafata gaba da gaba ga makami a fafata in ma akwai wanda aka yi kila cikin nan bai wuce mutum biyu uku hudu bane kawai suka wannan yaki sauran fa ba su taba yin yaki ba to amma akwai yakin da kuma shi kuma zai gurbata maka zuciya in baka yaki wannan ba shine sarrai to kenan ka zauna ka yaki zuciyarka ita ce mafi girman abin da zai gyara maka zuciyarka zuciyarka ta yi tsafta ta yi tsarki ta zama ta Allah shi ne ke cewa ashaddul jihadi jihadul hawa wa ma karrama al-mar'a illa tuqa babu abin da ke girman mutum sai tsoron Allah ba sa riga ba ba office ba ba tarin kuɗi ba ba tarin ƴaƴa ba duk wannan wallahi ba shi ke girman dan adam ba mene wannan zuciyar ta kimshi ka san Allah tana tsoron Allah to anan ne girma take kaga mutum mai kuɗi sai dai in an zo a yi mishi fadanci ana samun abin da ke hannun shi a ce la'ananni Allah ya isa tsakaninmu da kai. Ba haka galibinmu muke tsakankaninmu da shugabanninmu ba? Idan mutum ya zo saboda talauci da rashi da mutuwar zuciya sai a je a yi ta mishi bambadanci yana tafiya sai a zazzage shi ai Allah ya isa. To kenan ashe girma ba a cikin wannan matsayin ko cikin kuɗin ne yake ba. Akwai mutumin da ba shi da kosisi amma fa akwai wani abu da ya kimshi a cikin zuciyar shi tsakankanin shi da Allah. Sai ka ga ba ma wai a sarari ba daga kai sai Allah a sujadanka na dare kana addu'a Allah ya tsara wani, Allah ya kiyaye wani, Allah ya ƙara mu wani albarka, Allah ya ƙara mu wani ɗaukakan duniya da rufin asiri da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Ko ba haka muke ma malamanmu ba? Cikin mu ne akwai wanda bai ma malami shi irin wannan addu'a. Da haka shi ba ma yana gurin bane, bai ma da abin da zai baka. Shi bai da mulki ba shi da kuɗi. Kuma talaka neman lokaci mai riganka ta fi nashi kyau. Amma in ya wuce yana zuwa zaka ce akramuka Allah, addu'a kake mai Allah ya girmama shi. In tambaya zaka yi hafizakum Allah, Allah ya tsare mana malam. Ko da Hausa ku lura sai ka ji wani ya rubuto tambaya, Allah ya tsare malam ya ƙara mishi imani. Ana masarki irin wannan addu'a ko gwamna? Ba a musu irin wannan addu'a. Kenan ashe girma ba a nan take ba. Mutum zai ce gaban gwamna ko gaban waye ya faɗi cewa wallahi mun yi kaza, ba wanda ya sai hana maka ko ya sa maka ba. Amma in malami ya zo gurin sai ya risana sai ya kasa magana. Ashe ka bi hanyar Allah a nan girma take, kuma ka mutu a yi ta maka addu'a, ka ji wani babban al'amari. Duk wanda ka ga ba ka da rai yana maka addu'a, girmanka da ke cikin zuciyar shi ba kaɗan ba ne. Ba fa ka da rai, ba ka a duniyan ballantana a ce ido yake ma. To a ina ke samun irin wannan darajar? Sai a cikin addini. A cikin addini tsoron Allah shi ke gadar da wannan. Ba sai mutum ya zama wani bijin malami da duniya ana jin shi ba. A'a, kamar yadda na faɗi wani lokaci, ya san gaskiya yayi aiki da gaskiya, gwargwadon abin da ya sani yayi aiki da shi, gwargwadon abin da ya sani ya kiran waɗansu a kai. Ko bai iya larabci ba, a ce bai iya larabci ba, amma dai ya san gaskiya kuma yayi aiki da ita. Ya kuma san gaskiya ya nuna ma wasu ku zo ku bi gaskiyan nan. Wallahi ko bai iya larabci ba sai ya samu irin wannan ɗaukakan da girma. Saboda a ciki ne ake samun girma da ɗaukaka. Wa qala sha'ir, malai ce wani mawaƙi na cewa sabartu ala al-ayyami hatta tawallati wa alzamtu nafsi sabraha fastamarrati wa man nafsi illa haythu yaj'aluha al-fata fa in atmi'at taqatu illa tasallati. Yace nayi haƙuri akan ƙyale-ƙyalen kwanaki, ƙyale-ƙyalen rayuwa na yau da kullum. A wani lafazin ya zo ne sabartu alal ladhati maimakon alal ayyami, wato na haƙurtar da kaina akan daɗaɗan abubuwan da ke faruwa na yau da kullum a duniya. Na haƙurtar da kaina akai hatta tawallati, ana nan ana nan duk sai suka juya baya. Yau ina son in sa riga mai kyau, sai na haƙurtar da kaina ba zan sa da haram ba. To wanda ya samu haram ɗin ya sa riga mai kyau, kwana ɗaya, biyu, uku, huɗu, shekara ɗaya, shekara biyu, an manta da wannan babi. Jiya ana maganan a da can shekaru can a baya alga ta wala, in kuna son riga mai kyau sai dai a ce wata ƴar madaka, sai dai a ce mata wace, sai dai a ce mata wace, sai a ce aska biyu. Yanzu mutane yanzu wane ne ya san wata ƴar madaka? Ba ranku da wata ƴar madaka, gizna kawai ake magana. Ita ma gobe gizna za a daina yayinta. A da in kana da mota aka ce yau kana da Mercedes ko kana da Peugeot, shikenan daraja ta ƙare. Yanzu ake magana wani Mercedes da Peugeot, inda irin wannan na daɗi ne updated, an gama da su. Yanzu ana magana ne akan motocin zamani, su ma gobe an gama da su. Shekara 20 nan ba ya kai ba ma 20 ba, bai ma kai 20 ba. Lokacin da waya hannu ta shigo mana, ba wani wayan taɓa taɓe,
sai dai wayan daddan nan aka danna ga sunan ki din ka danna eh ka din da ki ka danna su
aka zo aka dan ci gaba aka yi wata waya ga ta nan mai sim biyu mai sim uku mai wane ne cikin shekara 15 din duk an gama yayin wadannan amanta da su da ana batun wani bluetooth aka zo maganan waye aka zo maganan waye yanzu maganan internet ake yi an wuce wannan babin to shine ne yake fadin cewa nayi hakuri akan kwanaki har ta juya ba ta taba abinta duk wata matsala da wani talauci da wani rashin mulki da wata rashin wata mata da kake gani yana da lokaci kin kuma lokacin yazo zai zo in kuma lokacin wucewa ne zai wuce in jarabawa a rayuwa ne tana da lokaci in lokacin wucewa ne shikenan za ta wuce kai ta ciwo kai ta ciwo kololuwa dai ka mutu in ka mutu da imani ka ci nasara wallahi to shine yake ga maka sabartu alal ayyam hatta tawallati ne ta hakuri ne akan rayuwa da kilekelanta har zuwa lokacin da ta wuce wa alzamtu nafsi sabraha na lazimta ma kaina in ta hakuri da kwanaki da abubuwan dadi da suke zuwa ba ce na same su ta hanyar haram ba da abubuwan radadi da suke zuwa in Allah ya jarabce da su in hakuri fastamarati an duk sai suka shude ba wani abin da ya dawo ma da zaka ji an ce maka wani sahabi ya je yaki an sare shi sari 80 a cikin jikin shi yanzu ina wannan sahabban tani kwanaki sun riga sun shude da su sun wuce ka ji ana gaya maka jiyan can ga wani mai kuɗi na ƙarshe yanzu ina yake duniya ta wuce da su haka duniyar take wa man nafsi illa haythu yaj'aluha alfata ba wata aba ce rai ba face inda saurayi aje ta kai saurayi kai ne ake sa ran san rai yafi yawa a cikin rayuwanka to ba wani abu ne farai ba sai irin inda ka ajaranka inda ka ajaranka to haka rai take fa in atmi'at ko utmi'at in aka sanya mata kwadayi da sha'awoyi taqat haka nan za ta bi zuciyarta ta karkata zuwa ga sha'awoyin da aka aje ta akai wa illa in ko aka wanke ta daga san kwadayi da niman abin da ba shi ne ba ta sallati sai ta kubuta sai ta tafi salin alim ga mana duk muna zaune kowa zuciyar shi daban ne anan wani ya kunkwadar ma zuciyarsa da san kuɗi da san mulki da san waye da san waye da san suna to sai ka kullu zuciyar shi duk wata sabuwar mota ya san da ita ya san sunanta ya san miliyan nawa ake sai da ita in ya ga ta wuce wani sai ya ce wayyo Allah ya kama kai kuma har yau ko 10,000 bai da shi ka tamanni sai dogon buri amma in Allah ya taimake ka ka wanke zuciyarka ka wanke ta kas to sai kaga ka rabu salin alim saboda san abin duniya ba za ka je ka zalunci wani ba ba za ka ha'inci wani ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi shaye-shaye ba duk wani abin da ke kazanta rai ya bakanta ka ya dawwaman mata da mummunan ambato sai kaga Allah ya taimake ka akai to shine wannan mawaki yake fadi malai ya ce wa akbaru alamati adam ittiba'il hawa babban alama da ke nuni akan mutum ya saba musan zuciyarsa huwa libti'adu an zinatil hayatid dunya wa zukhrifiha shine kaga mutum ya nisanci kyalkyalan duniya da kwadaice-kwadaicenta duk wanda ka ga yana taka tsantsan da duniyan nan ya rena duniya ya walakantar da ita duk kyalkyalan da ke cikinta to wannan alama ce babba da ke nuni akan cewa wani ya saba ma san zuciya kun dai san menene duniya me cece duniya zayyana linnasu hubba shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati min al-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harf ذلك متاع الحياة الدنيا إن شاء الله wata aya ce in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtum wa tijaratun takshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wajhadu fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi. Kalekalen duniyan kenan, kalekalen duniyan kenan. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru bir-rahman libuyutihim abwaban wa sururan alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Gidajen surufin ma ya zama na zinari na azurfa, matakalan binan ma ya zama na zinari da azurfa. Amma da a ƙarshe Allah ya ce amma ko ne duka kalekalen rayuwar duniya ne, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. To idan kaga mutum yana taka tsantsan ina zai samu kuɗi, kaga yana taka tsantsan ba zai nima ba sai na halal, in harami biyo shi zai taka tsantsan ya kai, to wannan alama ce dake nuni akan cewa ya saba musan zuciya. Kaga mutum bai neman mulki da neman suna ko ta halin kaka, musamman in ya san bai cancanta ba. Kaga mutum bai auka mace tuntunin mata. Kaga mutum bai dauki waya ya ta kalle kallon batsa a cikin wayansa ba abin da ya dame shi ba. In kaga mutum bai ya saba ma wadannan, to alama ce dake nuni akan cewa ya saba ma san zuciyarsa. يقول مالك بن دينار, مالك بن دينار هنا شوى من تباعد عن زهرة الحياة الدنيا دون ديني سنشك اليك الى الرأي والدنيا فذلك الغالب لهوط ونشيني يرجعي سنزوشي ينسى. مالك شوى الهوى كذا سنزوشي يدخل على جميع الناس با وند سنزوشي بيشي بيكا سنشي وتاربيشي. Yace walaysa muktasan bil juhali, san zuciya fa ba yake bance wai jahilai bane, ballanta ne an kaga wani na aikin san zuciya kace ai jahili ne, wallahi da jahilai kadai ke yi ba, har masu ilimi, masu ilimin nan da na addini da na rayuwa kana iya ganin sarrai yana gudanar da su. Aw bi sigari, ba yake bance yara bane kawai masu karancin shekaru, wallahi haddattawa kana iya ganin tsoho dan shekara 80 amma san zuciya cika shi, san kai da san zuciya da kwadayin duniya ya sa bai goyon bayan gaskiya, bai bin tafarkin Allah da na ma'aiki, sai dai kawai abinda zuciyar shi ke so. Malai ce bal, kai ba haka ba, yadkhulu qulubal ulama'i, san zuciya na shiga cikin zukatan malamai. Wa yadkhulu quluba ashabil aqli war ra'yi wal mashurati, san zuciya na shiga zukatan masu kaifin hankali, masu ra'ayi ingantacce, masu kyawawan hangen ne wanda za su iya baka shawara nagartacce, wallahi so ma san zuciya na iya shigansu. Wa yadkhulu qulubal kibari was sigari, yana shiga zukatan manya da yara, war rijali wan nisa'i, yana shiga zukatan maza da mata. To kenan cikin mu babu wanda ya kubuta, sai dai kai aiki da abin da aka karanta maka, ka yaki zuciyanka kawai ka warke daga wannan cutan. Kuma ko ka warke yau, gobe cutan za ta sake dawowa fa, ba wani wanda za a ce shikenan yanzu ya riga ya warke daga cutan san zuciya, shikenan shi baya san zuciya, wallahi babu shi a ban kasa in ba annaba da manzannin Allah ba. Sai dai kai yaki yau, gobe ma ka ƙara yin yakin jiwo, kai ba ma yau ba, yanzu yanzun nan ka yaki zuciyarka ta nuna maka cewa kar ka maida hankali akan neman suna, to an jima fa sai ka sake yakan zuciyar nan fa, an jima can ma sai ka ƙara yakan zuciyar nan, an jima can ma fa sai ka ƙara yaka. In dai shedan yana da rai, to kullum kana cikin aikin fada ne da zuciyarka yadda za ka yake ta, akan ta bi gaskiya ba ta bi abin da take so. Qala ba'd al-hukama, sashin masu hikima yake cewa inna ma yahtaju al-labibu dhurra'i wa tajribati ila al-mashurati mushawarati, ko ila al-mushawarati li yatajarrada lahu ra'yuhu min hawa. Dai daga cikin masu hikima yake cewa idan kaga mutum mai hankali, gashi da kaifin basira, gashi ya kwatanta rayuwa, ya kwatanta ji ya kwatanta yau yayi mu'amala da talaka yayi mu'amala da mai kudi yayi mu'amala da dalibai yayi da malamai yayi da ƴan kauye yayi da ƴan birni amma kuma sai kaga wani abu ya taso sai ya ce da Allah ku zo ni shawara sai ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan don Allah ku mu shawarta mu kalli abu kaza ya za mu fuskanci abu kaza alhali in ilimi ake yi ma fa yana da shi in hankali ne yana da shi in kwatanta rayuwa ne yana da wayewa yana da exposure ya kwatanta rayuwa a gaba daban-daban amma kuma sai kaga yana neman shawara me yasa malai ce masu hankali suna yin wannan ne saboda mutum wayewofinta daga bin san zuciyarsa in kai kadai ne duk iya ilimin da ke tare da kai da gogewanka da hankalinka kana iya zuwa yanzu kuma kawai ranka kake so ka kosar ma bukatuwanta to amma in ka kira ka ce ai shawara ka zo da naka manufan sai wani ya kawo wata shawaran da tafi naka inganci tafi naka kyau baka da zabi a matsayin ka ne mai hankali sai dai ka karbi na wancan a wannan lokacin ka saba ma son zuciyanka ne fa inda so samu ne kowa a kyale shi a din da ga dama to amma wannan mafita ce a rayuwa cikin mu nan da Allah jama'a kowa yana son a kyale shi a din da ga dama mace a ɗakin mijinta tana son a tuni ya kafa ce abin da ta ga dama ce dai tana da kishiya za ta so ne duk abin da ta zo da shi ka goyi bayan ta ka ci mutuncin kishiyarta haka kowace mace take yi duk mai mace bi zuwa gaba ya sani kawai abin da kowace mace take neman kawai ce kai mata ka girma mata kenan in na zo na ce maka kishiya cawanci ba ta da mutunci to kawai ka je ka daran ma wancin kishiyarka zazzage ta haka za ta zo kai ma in kana da wani abokin hamayya zaka so a ce a baka gaskiya shi a ci mutuncinsa dauka kun je kotu kowa yana son ne fa a bashi gaskiya a ce shi yayi winning case ko da kuma ya san shi makareci ne to in dai haka za a yi rayuwa to kenan rayuwar za ta gurbace amma a tsaya a kalli menene maslaha a aiwatar da shi ko da ya saba ma abin da nake so ko da ya saba ma abin da kake so to wannan shine tadan masu hankali kuma suna yin wannan ne saboda su wofinta daga bin son zuciya duk wanda kaga in abiyata so sai ya tsaye shawara to ba dan san rai bane akwai wanda in an ba shawaran kuma zai ce to ba zan yi ba ba irin wannan ba zai shawara ya zo da magana iri kaza sai a ce a ka bar wannan maganan ka zo ka kishiyanta kuma sai ga ita ce maslaha sai ya dauka to wannan mutum ya saba mu bin son zuciyarsa ne malai ce falaysa li ahadin an yaqula babu wani mutum a duniya da ya isa ya ce innan nahai an ittiba'il hawa la yanaluni ai duk wani hanin da kaji an yi akan bin son zuciya ne bai hada da ni ba banda ni sai na ni haba ai na wuce na to wallahi ba wani mutumin da ya isa ya faɗi wannan a duniya li anni la atba'u hawaya ai ni ba na bin son zuciya na ƙarya kake yi har malamai suna bin son zuciyarsu akwai wani bijimin malami Allah ya gafarta masa cikin malaman al-Imamu Muslim cikin manya-manyan malaman al-Imamu Muslim lokacin da al-Imamu Bukhari ya zo garin su al-Imamu Muslim mai sabo kawai sai ya ƙi karban shi ya ƙi karban al-Imamu Bukhari har sai da suka saba da al-Imamu Muslim akan al-Imamu Bukhari Muhammad bin Yahya al-Zuhuli rahimahullahu ta'ala bijimin malami na Allah bijimi yake karban al-Imam al-Bukhari ya kuma hana al-Imam Muslim ya je gurin al-Imam al-Bukhari ya dauki karatu didda karshe da al-Imam Muslim din ya tafi gurin al-Imam al-Bukhari kuma malamin ya kore shi amma da karshe malamin ya zo yayin ki hanzari ni istighfar ya tuba ma Allah sai sarrai ne fa kawai sarrai ne to idan dai irin waɗannan malamai na Allah suna fadawa kai ka isa ka zo ka ce ai ni ban da ni da ka ba wani malanta ba wani dalatta ba wani sarauta ba wani wani ba wani kowa sarrai na iya fada mishi daure kawai ka yaki son zuciyanka kawai ka zauna lafiya قال منصور الفقيه منصور الفقيه كي تشوى إن المرائي لا تريك خدوش وجهك في صداها وكذلك نفسك لا تريك ayuba nafsika fi hawaha, yace madubin duk da zaka duba ba zai ga ya maka zanan fuskanka na ciki ba. Hudush zane zane, hudush waje ka, zane zanen fuskanka na ciki, akwai wani madubi da zaka duba ka ganshi? Ba wani madubi da zai nuna maka wannan. Yace to wa kazalika nafsuka, wa kazaka nafsuka la turika, hakanan zuciyarka ba za ta taba nuna maka ayuba nafsika fi hawaha, in dai ka sasan rai to babu yadda za a zuciyarka ta nuna maka ayuban ka, sai dai kullun kawai kai karɓi ganin ni fake da gaskiya. Kun yi sabani da matarka kana jin kai ke da gaskiya, kun yi sabani da abokinka kana jin kai ke da gaskiya, kun yi sabani da liman a masallaci kana jin kai ke da gaskiya, kun yi sabani da uganka office ko da yaranka office kana jin kai ke da gaskiya, anya zai kasance duk wani sabani da akai a duniya kai ke da gaskiya? To amma waye zai gane wannan? Sai wanda ya saba musan zuciyarsa. Akwai wani malami cikin ƴan uwa da muke tare, Allah ya kara mishi imani ya kara mishi lafiya, wani abu ya faru da aka zo aka zauna sun samu sabani ne da wani, da aka zo aka zauna sai yake cewa kai jama'a wai anya ko ba zunubai na bane ya sanya Allah ya jarabce ni da sabani da wani, shi yana fahimtar zunuban shi ne, yana ganin dai kawai ya kamata ya je ba wani hakuri ne, kuma a zahiri shi aka zalunta, a zahiri shi aka zalunta shi ne ba a yi madaidai ba, amma da ya saba ma san zuciyarsa wai sai yana ganin zunuban da ya ma Allah ne ke Allah ya jarabce shi da sabani da wani, ya kamata ya je ba wani hakuri. Kaji abin da kila ko ni ko kai ba za mu iya ba, kai in dai aka samu sabani da kai kawai ni ke da gaskiya, ko ma menene kawai dai nike da gaskiya kawai shi ke a wuce wurin, duk wanda ya saba min to ba mutumin kirki bane. Kaga irin wannan dabi'a ai bai kamata a ce din mai hankali na a jikan shi irin wannan ba. Allah ka shiryata da mu. Sai mali ya ce bal qad yadkhulu al-hawa quluba aqalil rijali wa aktharuhum tadayyunan wa ilman, yace kai ba ma haka nan ba, san zuciya da san rai yana kama wanda kake ganin mai kaifin hankali, wanda kake ganin shi yafi kowa ibada yafi kowa zurfin ilimi, to san rai na iya kama shi. Gashi na kawo maka Muhammad bin Yahya az-Zuhuri rahimahullahu ta'ala, da Allah ba zai barka a cikin wannan batan ba, in dai ba san ran a tare da kai kana ya kan zuciyanka to sai Allah ya kubutar da kai. Shi yazo yake yankan hanzari gurin al-Imam Muslim, yake kuma istighfari, yake koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, shi yake faɗi. To ka dai dubi irin wannan, to ballantana ne ko kai? Tsaya kawai ka karanta kanka, menene zai amfane ka, zai amfani waninka, me zai cutar da kai ya cutar da waninka, kawai ka nisanta. In kai laifi kar kai karfin hali kai rike laifinka kai ta tafiya akan laifi, kawai yanki hanzari, mutum ne kai ma ba daidai ba, kawai in ka gan shi kar ka tsaya wai ka zamo irin kifaɗi, a'a wani don Allah ka yi haƙuri, na tabbatar ban maka daidai ba, amma kaji hanzari na, kaji hanzari na, amma don Allah ka yi haƙuri, ba za a maimaita ba, ba shi kenan ba. Amma wani na ninki faɗi ne sai ya laifi ya kice maka uffan, kuma ya san ya cutar da kai, kana ma iya zuwa ka ce wani abin da kai baka kyauta ba, ya ta jayayya akan ƙarya, ya cutar da kanshi, ya cutar da wani, ya haifar da ƙiyayya da gaba tsakankanin mutane. To sai mun yi taka tsantsan, shine a ƙarshe sai malam ya ce fa nas'alullaha azza wa jalla, muna roƙon Allah mai girma da buwaya, an yakfiyana dawa'il hawa, an yakfina dawa'il hawa, Allah subhanahu wataala ya isar mana daga duk wani abin da ke motso san zuciya, Allah ka isar mana daga gare shi, Allah ka warkar da mu daga wannan cuta. Wa an yasrifa anna subala rida rada, Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe mana duk wata hanya ta taɓewa ta halaka, Allah ka tunkuɗe mana. Wa an yaj'ala at-tawfiqa lana ra'idan, Allah ka sanya cin nasara da gamdakatar ya zama yana damfara da mu ko da yaushe a cikin dukkan al'amuranmu na yau da kullum. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To wannan shine ƙarshen bayanin da malam ya kawo akan al'amarin al-hawa. Insha Allahu ta'ala zama ta gaba sai mu je at-taraf, wata cutan kuma daga cikin cututtukan zuciya. Yanzu dai Allah ya ce mu ke mun gama da san zuciya, alhamdulillah. Jama'a mu godiya ga Allah. mun gama da son zuciya mun yi kisan zuciya mun ga bayan ta mun dauko ta tun daga farkon ta gashi yanzu mun ga karshen ta to yadda muka ga karshen ta a littafi Allah ka sa mu ga karshen ta a cikin zukatan mu Allah ka sa mu ga karshen son zuciya a cikin mu'amalolin mu zaka dai yanzu mun gama da ita min binne take nan yanzu ta tafi ko cewa Allah ji kanta ba za mu yi ba sai dai mai fatan Allah ya karaba mu da ita kada Allah ya damu da wannan cuta ta son zuciya Allah ya ƙara nisanta mu da ita yawa Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya akwai wani abu ne mallam ko wani abu to خلاص صلى الله وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك